نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بانك عشير بانكرا سمونا تفسير اللتاق وألا من جرماء القرآن أولا وتن البركة رمضان أيو تقد وتن ترى شكرا تدبو لدريه الدارب إن أكو لهجرا منذ أن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة دوا مدينة wanda ya daidai da ranar 9 ga watan 4 shekara ta 2022 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam, za mu tashi a kan sabuwar sura, ita ce suratu Yusuf, sura ta 12 a jerin surorin Al-Qur'ani mai girma. Wannan sura za mu karanta ayoyi guda 6 a cikinta insha Allah ta'ala a karatun mu na yau, kamar da muka saba kafin bayani a kan surar da kuma abin da ya shafi ayoyin da za mu bayani a kan su. Za mu saurari karatun bakin malam bismillah. A'udhu
Okay.
Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura, suratu Yusuf, ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da aka aiko shi da sabonsa zuwa ga al'ummarsa. Suratu Yusuf, da wannan suna ake kiranta surar manzon Allah Annabi Yusuf, amincin Allah ya tabbata gare shi. An raɗa mata wannan suna, an kira ta da shi saboda ta labarta baki ɗayan abin da ya shafi labarin rayuwar Annabi Yusuf alaihi salam ga manzo da al'ummarsa. Babu wata sura da aka ambace tarihin rayuwar Annabi Yusuf sai a wannan sura, aka kuma tsalailace bayani a kai, shi yasa ma gaba ɗaya gungurungun ake cewa da ita surar Annabi Yusuf, ma'ana surar da ta tattauna bayanin labarin rayuwar Annabi Yusuf, ta ɗauko abubuwan da suka faru na samun izina da faɗaka ta sanar da al'ummar Annabi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya. Sura ce da aka saukar da ita a garin Makka, ma'ana Makkiya ce, an saukar da ita manzo kafin ya hijira daga Makka zuwa Madina. Ta sauka bayan suratul Hud da muka gama bayani a kanta, kafin kuma suratul Hijr wacce take biye da ita. Adadin ayoyinta kafin suratul Hijr ko? Ita ce wasu. Na? To ka kafin suratul Hijr, ma'ana ita suratul Hijr ita take biye da ita a saukarwa, a tsarin saukar Qur'ani. Adadin ayoyinta 111. Sannan bayan haka manufofi da wannan sura wato ainihin take ɗauke da su, na farko bayanin rayuwar Annabi Yusuf alaihi salam tare da ‘yan uwansa a cikin ayoyi guda wato 98. Saboda haka kaga a cikin aya 111, 98 ta tafi a kan bayanin abin da ya shafi rayuwar Annabi Yusuf, sauran ƙarin shi. Sannan kuma Allah mai girma ɗaukaka a cikin wannan ita sura daga cikin manufofinta ya yi bayani a kan cewar wato ainihin saudatari kushe a kan nemar da Allah ya yi wa wani, ko kuma kangarewa da taurin kai a kan abin da aka zo da shi na bayani na gaskiya, yakan kai mutum ga kafirci in bai kai shi da shi ba kuma ya sa shi ya zama bukulu, don yana da ja da nemar da Allah ya yi wa wani bawa. Sannan wannan sura tana sanar da mu cewa wannan littafi Al-Qur'ani littafi ne da ke ɗauke da bayanai na gaskiya. Sannan kuma kila gaskata littafan da suka gabace shi, kuma yana zuwa da bayanan abin da littafan da suka gabata suka zo da shi. Sannan kuma littafi ne da ke ɗauke da abin da zai zama rahama ga bayi muminai. Sannan littafi ne abin ɗaukan izina daga abubuwan da yake ambatawa. Wannan sura ta yi mana bayani a kan abin da ya shafi kariyar da Allah yake bai wa annabawa da manzanni da tsaro na musamman da yake ba su a matsayinsu na wato ainihin bayansa na ƙwarai zaɓaɓɓu, haka kuma sauran masoyansa masu bin tarbarsu, ina ba su kariya, ki taimake su a kan maƙiyansu, da kuma kare su daga dukkan wani mummunan liki da aka nufe su da shi. Za mu ji haka idan mun shiga bayani a kan surar. Sannan wannan aya tana sanar da mu, wannan sura tana sanar da mu irin yadda Annabi Yusuf yake da kwaɗayin ganin an karɓi imani da Allah subhanahu wa ta'ala tsakani da Allah ba tare da yana buƙatar wani abin duniya ba a kan abin da yake na ƙoƙarin tsora mutane a kan turban ƙwarai. Wannan kuma shi ne tsarin annabawan Allah da manzanninsa gaba ɗaya da mabiyansu na ƙwarai, malamai, magada annabawa da suke kan turban annabawa. Damuwarsu a fahimci addini a ba Allah ba wai abin da za su samu a duniya ce ba, sun san abin da Allah zai ba su ya ba abin da za su samu a duniya. Sannan bayan haka wannan sura tana sanar da mu irin yadda Annabi Yusuf ya yi haƙuri game da cutarwa ‘yan uwansa da al’umma. wannan kuma tsari ne na annabawa da manzanni hakuri akan isar da sakon Allah. Wannan a dunkule su ne irin abubuwan da za mu fuskanta da kuma sakonnin za mu samu daga wannan sura. Muka faɗe shi a salo a takaice kafin bayanin ta zo a fayyace a bibiyar da za mu yi sura baki ɗaya. Allah ya ba mu iko. Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ma'anar wannan aya a taƙaice, Allah yake cewa alif, harafin alif da harafin lam da harafin ra daga su ne ayoyin wannan littafin Alƙur'ani suke ginuwa. Alif lam mim da alif da lam da ire-ire da ra da ire-iren harafan babbaku ayatul kitabil mubin su suke haɗuwa su ba da ayoyin wannan littafi mai bayyana gaskiya wanda yake a fili karara. Wanda ya gagara a Larabawa su iya zuwa da kwatankwacin. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, malamai suke cewa da Allah ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma yana ambata mana cewa ayoyin littafinsa Alƙur'ani waɗanda aka saukar cikin wannan sura ta suratu Yusuf da ba waɗanda aka saukar cikin wasu surorin da ba wannan surar ba, ayoyi ne wanda suke bayyanannu fayyatattu wajen ma'anarsu garai. Batun abin da ya shafi bayanin da suke na halal da haram a bayyane yake. Ba wani dungu a hukunce-hukuncen Alƙur'an, ba wani rufe a bayanin halal ɗinsa, ba wani wato dunkule magana ko cikwikwiye ta a duk abubuwan da wato ayan Alƙur'ani suke bayyana ba. Haka ɓangaren abin da suke ɗauke da shi na shari'a. Saboda haka Alƙur'ani littafi ne da babu kulli da za a fasa ganewa a cikinsa, babu wato cikwikwiye zance da ba za a fahimta ba. Kuma ya ginu, ma'ana ayoyinsa sun tashi sun zama ayoyi da za a karanta su a gane abin da suke ciki daga ɗaiɗaikun harafan babbaku da Larabawa suka sani, amma duk da haka suka kasa iya zuwa da irin abin da Ƙur'ani ya zuci. To sai abin da wannan aya take koyar da mu. Da farko wannan aya an fare ta da harafai na babbaku, wanda a ƙa'idar su harafai suna kasuwa gida biyu. Akwai huruful mabani, akwai huruful ma'ani. Huruful mabani su ne harafan babbaku da su ake ƙera duk wata kalma ta Larabci da duk wani zance sentence. Tun daga word zuwa sentence, kalma kallin kal guda ɗaya zuwa kuma cikakken zance da su ake sarƙafawa a tashi abin da ake ta. To su in an tashi faɗarsu, ana faɗarsu da sunayen da aka raƙa musu a yara na Larabci. Haka kuma su ba a faɗarsu da wasla a ce an musu wakali a karanta su da wakali, a ana karanta su ne da sunan da aka raɗa musu. Saɓanin su huruful ma'ani ana karanta su karantawar an musu wasali da wasali ake haɗa su a karanta. Da haka in ka ce alif, sunan da aka raɗa wa baƙin alif ne ɗayayye, ba sune shi ne sunan da aka raɗa wannan baƙi, ta shi ne sunan wannan baƙi. Saboda haka su ana faɗarsu ba faɗar in an haɗa wannan da wannan su ba da sarkin ko ma'ana ba. An fahimta ko? Shi yasa musulman aka zo fassara alif lam ra ta ce Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan haram. Saboda ba a jera su irin jerawar da ake faɗar ma'anar baƙaƙen da aka jera suka ba da kalma ba. Da haka in ka fita wajen Ƙur'ani
idan za a rubuta su dai 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 ake rubuta su a ware mabambanta kina da haka kuma kan ta lokaci zaka da yace alu amba wau dan da haka ake faɗa su sunan kowa ba yake faɗa idan makanta islamiya zaka da ta alif ba ta ta kowanne shi kada yake faɗa da sunan da aka rada masa to amma su hurufin ma'ani ana karanta su ne da wasla sai a ce ala fi min lahu misali haka irin wannan sau da haka ko in za a faɗe su su wannan lahu in ta lahu fata a kai mata aka faɗe ta da la'a an gane ko alam tara kaifa za ga adam an mata wata ne na kasa aka ce a saboda tana da ma'anar istifhami to saboda haka harafan ma'ani za su ga ana jajjera su wani da wani kuma a yi musu wasla da wasalin ake karanta harafan mabani ana rubuta su ɗai 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 kuma ana karanta su ne da sunan su ba da wasla ba to a wajen Qur'ani haka ake amma a Al-Qur'ani har su waɗannan huruful mabani ɗin akan ɗauko su a haɗa wani da wani amma kuma an tashi karanta su karatun ɗaya ɗaya ake musu dan da yazo bai ce da mu ala ko aliri ko aliru sai ai a haɗa suke ba sai ce alif lam ra ko kusa da ko sunan Qur'anin da aka haɗa wani da wani in an tashi karanta su karantawa ɗai 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 ake musu shi sa manzo shi ma yake la aqulu alif lam mim har walakin alif har walam har wa mim har an fahimta ko saboda haka dama ba a zuba su a zubin da za su ba da ma'ana ba ba a kuma karanta su irin karantawar harafan da suke ba da ma'ana ba amma me Allah yake nufi da kawo su a nan ina sanar da Laraba cewar yadda suke amfani da ɗaiɗaikun waɗannan baƙaƙe su tashi kalma daga nan su tashi cikakkiyar jumla mai amfani to haka da su Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani ya faɗi saƙon da ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya gagara su iya yin abin da ke cikin Al-Qur'ani to dangane da abin da ya shafi saƙo da wannan aya take ba mu har wa yau tana san da mu cewa Al-Qur'ani littafi ne mai bayyana gaskiya a ƙudurce-ƙudurce da ibadu da sauran dokoki ba tare da an samu wata wahala ko tarnaki ba alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra alif da lam da ra daga su ayoyin wannan littafi Al-Qur'ani mai fayyace gaskiya fili a ƙarara wato suke ƙeruwa da ginuwa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa inna anzalnahu qur'ana al-arabiyyan la'allakum taqilun ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce mu muka saukar da wannan littafi na Al-Qur'ani da harshen Larabci inna anzalnahu haqiqa mu muka saukar da shi Qur'ani Qur'anan a matsayin abin karantawa arabiyyan da harshen Larabci la'allakum taqilun dan ku fahimce shi ku fahimci ma'anoninsa ku gane shi la'allakum taqilun dan ku hankalci abin da yake dauke da shi da Larabcin nan a cikin ayoyin ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah madaukaki a wannan aya mai girma yana bayyana mana cewa ya zaɓi harshen Larabci daga cikin harafan da ake da su a duniya dan harshen larabci ya zama harshen da ya saukar da mafi daukakan littattafansa alqur'ani kuma ya saukar da shi da harshen larabci dan a fahimci abin da qur'ani ya kunsa na alkhairai da albarka kamar yadda Allah ya faɗi shi yan irin wannan bayani a cikin suratul zukhruf aya ta 3 yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nan kuma yace illa anzalallahu qur'anan arabiyyan dan kuma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nan ma ya kare da la'allakum ta'qilun ma'ana mun sanya wannan littafi alqur'ani abin karantawa da harshen larabci dan ku hankalci abin da yake dauke da shi na sabanni saboda haka malamai suke cewa hakan na sanar da mu cewa alqur'ani yana karawa mai hankali fahimta idan kana da hankali ka iya samun damar da ka karanci littafin Allah alqur'ani ka fahimci abin da ya kunsa to hankalinka yana karu la'allakum ta'qilun dan hankalinku ya karu ya zama ya hausaiki saboda duk hankalin mai hankali idan ba fuskantarwa daga Allah da iya hankalin to wata ran hankalin zai maka dumatariya zai maka shirman da za ka ce ba mai hankali ba ne amma idan da saiki daga wahayi to wannan hankalin za ka tattara shi na tafiya a tsantsan sannan a hankali ta kalan da ya dace to Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi dan a fahimce shi a gane shi kuma dan wanda suka karanta shi su ƙara hankali sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu wato daukakar da Allah ya sanya a tattare da harshen larabci Allah ya daukake harshen larabci akan wani sa cikin yarurruka tunda har ya zabi ya saukar da mafificin littafinsa da yaran hakan na sanar da mu cewa wannan yaran Allah ya daga darajarsa sama da sauran yare a duniya wannan yasa ina daga cikin abu mai muhimmanci ga musulmi ya tsayu ya koyi harshen larabci saboda Allah ya zabe shi a matsayin yaran addininsa yaran da ya saukar da littafinsa za ka koyi yaran ne dan ibada saboda ka fahimci zantuttukan Ubangiji da kuma zantuttukan manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka wannan wato ainihin aya tana sanar da mu hikimar saukar da alqur'ani da harshen larabci Allah ya ce dan waɗanda suka fahimci larabci su hankalce shi su fahimce shi su kuma isar da sabonsa zuwa ga wanda ba su fahimce shi ba kuma haka ce ta faru da aka saukar wa manzo shi da yake balarabe isanar da almajiransa ɗalibansa sahabbai da suke larabawa suka fahimci alqur'anin sai suka ba zama isar da sakonsa zuwa ga wanda ba laraba ba har kuma ya so gare ni yau gashi bahaushe ma yana karantawa inyamuri ma yana karantawa da ya rabe ma ya karanta ya gane ya fahimta har ya wa'azi da shi ko saboda haka wannan ita ce hikimar da wato Allah ya sa ya saukar da shi a wannan kuma malamai suka ce kasancewar harshen larabci yare ne da ta kowane yare fasa ya tsara kowane yare faɗi shi yasa Allah ya zaɓi ya saukar da alqur'ani a cikin ko da shi in ka ɗauki abubuwa yanzu misali sunan nuni bahaushe zai ce wannan guda ɗaya namiji wancan guda ɗaya namiji wannan guda ɗaya mace da take kusa da kai waccan guda ɗaya mace da take nesa da kai amma ƙwaya biyu suke da kai waɗannan ba shi da wannan sunan a harshen ba da wani suna guda ɗaya da yake nufin wane da wane guda biyu da suke nan kusa da shi a matsayin ya nuna ko biyu da suke nesa da shi a matsayin ya nuna amma larabci za ka iya cewa haza na wannan namiji guda ɗaya da shi kusa da kai hazani guda biyu ga kusa da kai hadihi in na mace ne guda ɗaya ga kusa da kai hatani idan biyu ne su biyu ga kusa da kai amma da larabci da turanci kai da Hausa da Inyamuranci da Yarabanci da suwaye ba su da wannan su da wanda suke da shi wannan wanci daya daya ko mace ko namiji waɗannan waɗancan ko mace ko namiji haka za ga yudin na zaje da yudin kai da yudin ku duk sun tafi gaba daya an gane ko to haka to amma larabci ba haka yake yana da fati sai Allah ya zabi ya saukar da alqur'ani da shi kisa wanda ya koyi larabci ya fahimce shi ya san shi in ya da yana koyon wani yaran sauki zai yi saboda bai kai wancan fati ba an gane ko sannan bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wata'ala yake gaba da cewa nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi lamina alghafilin abin nabi ma'anar wannan aya a takaice nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ne za mu labarta maka mafi kyawun labarai mafi gaskiyarsu waɗannan labarai da za mu baka mafiya kyau mafiya gaskiya Allah yake cewa bima auhaina ilayka hadha alqur'an za mu sanar da kai su waɗannan labarai ne ta hanyar yi maka wahayi da zali maka na wannan littafi alqur'an saboda haka labaran da za mu baka mafiya kyau mafiya gaskiya da tsari za ka same su ne ta hanyar wahayin alqur'ani nahnu naqussu alayka ahsana alqasas mu za mu labarta maka mafiya kyawun labarai mafiya gaskiyar labarai bima auhaina ilayka hadha alqur'an ta dalilin wahayin da za mu ci gaba da yi maka na wannan littafi alqur'ani daga cikin sa za ka samu labaran Allah yake cewa wa in kunta min qablihi lamin alghafilin didda cewa da kafin saukar maka da wannan littafi na alqur'ani kana daga cikin wanda ba su da masaniyar waɗannan labarai kana daga cikin wanda ba su da masaniyar abin da alqur'ani ya kunsa kuma ka jahilci wannan aya ma'anarta ta salo da fadi malamai suke cewa Allah a cikin wannan aya mai girma yana labarta mana cewa shi ne wanda zai rika ko yake labarta wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama labaran abubuwan da bai sani ba al'ummar sama ba sani ba kuma yake sanar da mu cewa labaran da zai fada wa manzo labarai ne kyawawa da suke dauke da gaskiya da amfani da kubutar tsari da zibi wanda babu baragada ko kuma wato adin dubunku ne zance a ciki wannan aya yanayinta yanayin abinda Allah ya faɗa cikin suratul Hud aya ta 49 inda Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamu ha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin ma'ana Allah yake cewa tilka min anba'il ghaib waɗancan labarai da muke ta faɗa maka na annabawa daban-daban na abin da ya shafi labarin annabi Hud annabi Nuhu annabi Salih annabi Shu'aib da ma sauran waɗanda ba waɗannan ba da hukunce-hukunce Allah yake cewa duk suna daga cikin abubuwa da suka ɓoyu da hannunka wahayinsu muka rike maka ta hanyar wahayi ka san su ka fahimce su da kafin wahayi baka san su ba baka fahimce su sannan har wa yau ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka ba kai ba waɗanda suka girme ka iyaye da kakanni da ka zo ka tarar da kasanta ba ma'ana ba su san waɗannan labaran ba ba su da su a duk irin labaran da ake bayarwa a lokacin da ka zo ka sani ba irin wanda muka faɗa maka amfanin sa ko saboda haka irin wannan labarai zaka samu da za a yi ta a cikin irin kowace kabila ta tsunoyin da suke ce ta tsunoyin da da na yanzu ko labaran da da na yanzu su irin waɗannan labarai na wasu zama aka an ci an koshi aka ƙara wasu kuma abin ne da ya faru a wani lokaci aka rike aka kiyaye ake labartawa ƴan baya kamar yanzu mutum ya zo yana ba da labarin tatsini ta ce ai an yi tatsini ga shi ka za ka za ka ko amma ka ji ana maganar gida da koki to labaran ƙarya ne da aka tsara tun iyaye da kakanni ake faɗa ko to saboda haka to irin waɗannan abubuwan ko a cikin irinsu da ka zo fatarar kai manzo Annabi Muhammad a cikin al'ummar ka ba za ka ji labaran da muke faɗa ba babu baka san su ba yadda al'ummar ka ma ba ta san su ba to a wannan aya sai Allah yake cewa fasbir innal aqibata lil muttaqin da haka kai hakuri wajen isar da sakon abin da muka labarta maka da a gurin ka kawai za a fara jin su kai ne ka fara faɗa su za su ce kai wannan labarin duk labarin da ake ta yi mu taɓa jin wannan labarin ko to kai hakuri ka faɗa abin da aka faɗa ma to wannan a salo na bayanin wannan aya mai faɗi in muka kalla sai muka sakon da ayan nan take ba mu da muke magana a kanta kafin ta ma wata ta faɗa mana irin wannan sakon shirin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labarin dukan da yake bayarwa wahayi ne daga Allah kuma kafin a sanar da shi su bai san su ba haka ma al'ummarsa ba su san su ba sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana tattare da mu cewar labaran da aka bai wa manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya same su ne ta hanyar wahayi daga Allah shine madogararsa ta labarai ba CNN ba ce ba BBC ba ce ko ba kuma jazira ba ce idan yanzu za ka zace daga ina ne source ɗin labaran ka ka ce BBC za ka to an gama kana cewa ai CNN ai kaza kaza ai daga jazira ne ta suna da labarai ba ce ba ka da matsala faɗi abin za ka faɗa to nasa daga Allah ne sun fi na BBC da na CNN saboda haka wannan aya tana gaya mana gaskiyar labaran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saɓanin waɗancan ma akwai sarran masu a wajen editin sai an gugguɗe wasu abubuwan an zazzabta ne don a faɗa abin da aka fi so a faɗa kada a faɗo abin da ba a so a faɗa to na Allah gaskiya ne tsagwaro sannan wannan aya tana tattare da mu cewar Al-Qur'ani mai girma yana kunshe da kyawawan labarai ingantattu faqusu alaiha ahsana al-aql sannan wannan aya tana tattare da mu cewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kun sanar da shi labaran da aka faɗa da shi bai da matsanin shi addinin musulunci da izo da shi da ka kun a sanar da shi shi bai san shi to da haka malamai suke cewa magana ta gaskiya wannan abin da Allah ya faɗa a wannan aya da wasu ta ta cewar kafin ai wa manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin musulunci bai san musulunci to da ka daukar an faɗa haka tawaya ta ko da ka faɗa wanda yayi shi ne ya fi kowa sanin sa ya faɗa kuma ba ka da zaka da abin da Allah ya faɗa akan wani ba daga bayi sai ka faɗa kuma shi ne an fahimta ko aisha da kansa ya ce annabiyul ummi a wani gurin annabin da bai iya karatu da rubutu ba ka zo ya zaka ce da ummi haka ake yi ma'ana bai iya karatu da rubutu ba amma ya faɗi ya zo da abin da masu karatu da rubutu ba su iya faɗa shi a gurin sa wannan maganar daga daraja an fahimta ko a ce kafin wahayi da aka yi masa na Qur'ani da sanin hukuncin kwanciyar musulunci da labarin da Qur'ani ya kunsa bai san su bai da masaniyar yadda ake faɗa su ko ake rubuta su ko karanta su kuma izo ya faɗi don tabbatar da gaskiyar annabtansu cewar wannan abin da yake faɗa a yadda bai yi karatu da rubutu ba to ba zai yi ba ya faɗo abin amma tun da ya faɗi haka to lallai akwai wanda yake sanar da shi da ya fi kowa sanin waɗanda suka san labarai da karatu da rubutu an fahimta ko بارك الله سبحانه وتعالى
يا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa iqala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Ma'anar wannan aya a takaice aka ce da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya kai manzo annabi Muhammad kalabarta wa al'ummaka iqala yusuf li abihi, bayanin lokacin da annabi Yusuf yake da babansa annabi Yaqub, ya abati kai babana, asalinsa ya abi ne, kai babana, ya aka canza ya din ta ƙarshe da ta aka ce ya abati kai babana, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, ina sanar da kai cewa na gani a mafarki. Me ya gani? Ahada ashara kawkaban, tauraro ɗai ɗai har tauraro goma sha ɗaya, wash-shamsa wal-qamara, da na gansu kuma na ga rana da wata tare da su. Saboda haka a mafarki na taurari sha ɗaya na gani, na ga kuma rana, na kuma ga wata, wanda su sun fi sauran taurari girma. An fahimta ko? Sannan bayan haka ari akan haka ra'aytuhum li sajidin, da na gansu a gabana suna masu rusulamin suna masu sujjada. Wannan ke sanar da mu saban abin da aka fara ba mu labarinsa na batun annabi Yusuf. Ma'ana an fara labarta mana ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran, ko ga ayar farko ta fara ambata mana abin da ke akwai na labarin annabi Yusuf. Sur abin da aka fara faɗa mana mafarkin da ya yi na ya ga taurari sha ɗaya, ya ga wata da rana. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma, ya fara da yi wa manzansa annabi Yusuf albishir ta hanyar yin mafarki yana ƙarami. Aka yi masa albishir na abin da zai isa zuwa gare shi na matsayi maɗaukaki, na martaba maɗaukakiya a nan duniya da lahira. Kuma sai ake faɗa mana cewa bawansa annabi Yusuf, inji Allah subhanahu wa ta'ala, farkon abin da ya fara yi da ya ga wannan mafarki, babansa ya je ya labartawa. An fahimta ko? La, babansa ya je ya labartawa. To anan hakan sai yake sanar da mu cewa kuma ina daga cikin abubuwan da ake tarbiyyantar ƴaƴa da shi. A tarbiyya ta addinin musulunci tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa shi, ba a barin ƴaƴa su riƙa bayyana sunan iyayensu ƙarara. Ya abati kai babana, da ce kai Yaqubu ba, ko sai ce ya babana, ta kai sunan mahaifi, ina da asali a musulunci, ba a lokacin al'ubar annabi Muhammad aka fara ba. An fahimta ko? Shi yasa Abu Huraira Allah ya yarda da shi wata rana da ya ga wani saurayi mafi ƙarfi da wani tsoho tare suna, sai ce da shi wannan saurayi ya kake da wannan, sai ce ai babana ne, yace to kada ka kira shi da sunan su, kada ka shige gaba yana biye da, kada ka riga shi zama a gurin zama. An fahimta ko? To da kallon da bin Allah din musulunci sa kai sunan iyaye, sai an buƙaci inda ake buƙatar bayyanawa, za a tafa a sa maka ID card ɗinka, to faɗi sunansa, kada a zuwa cewa wani baba, a kasa gane wanda baban. An gane ko? Yawwa. Sai abin da wannan aya take koyar mu, wannan aya tana sanar da mu tabbacin faruwar mafarki. Allah ya tabbatar da haka da kansa, cewa daga cikin tsarin Ubangiji a bayansa yana ankarar da su wasu abubuwa ta salon mafarki. yadda aka san abubuwa a fili karara to kuma akwai rayuwar cikin mafarki ayar nan ta karanta ba to da kamo yanzu ne zoce ba mafarki ko farki kawai ba mafarki bane kaza za mu ji shi kawai alqur'ani ya tabbatar mana akan mafarki ubangijin mafarki ya faɗi shi ne yake wato sa bawa yi mafarki sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa a sanar da wato ƴaƴa sai sanar wadda ƴaƴa suke wa iyayensu game da abin da ya faru da su idan ɗa abu ya faru da shi yanzu na yaga da ya ga baban baba kaza kaza baba kaza kaza ko to shine abin da ya faru da annabi Yusuf da mahaifinsa annabi Yaqub ina yin mafarki abin da ya fara yi ya faɗa wa baban saboda sai ma a matsayin ka na ɗa da zurfin tunaninka da wayewarka ta rayuwa da gogayya ta yau da kullum ba ta kai ta mahaifinka ba idan wani abu ya zo maka a gabanka kar kai garajen ɗaukan matsayi da mataki fara sanar da magabatanka shi ne amfanin irin wani shi ne abin da za mu ji da zai faru da annabi Yusuf ya gaya magabatinsa babansa kuma ga akwai abin da ya tsora shi a kai kuma shi ne ya zama masa wato guideline shi ne ya zama masa haske da wato abin bi a gaba saboda haka kada karɓi garajen ɗaukan matsaya a kan abubuwa idan kana da magabacin da ya fi ka gogayyar rayuwa da ilimi da fahimta sai in bai yi karatu ba bai samu gogayyar ba kai da ka taso ma a ƙarƙashinsa kake da abin da bai da shi to wannan in ka ɗauki matsaya da tafi tasa ba laifi ba ne sannan wannan aya tana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan iyaye su riƙa kunne suna sauraron bayanan ƴaƴansu dan shi annabi Yusuf da yazo yake ga babansa annabi Yaqub nayi mafarki ga abin da na gani a cikin shi kai ta shiga bana guri bai ce masa haka ba ta so ku taja mutane shi ne da wadda su ki buruzo ka ba to in abin da ba shi ba ma yazo ba zai faɗa ma ba saboda maka saurare shi ba an fahimta ko to da haka ayat tana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan iyaye su riƙa sauraron jawaban ƴaƴansu dan da haka ne za su tantance musu abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata ba sai su tsora su akan setin da ya dace amma in ba ka sauraron ƴaƴanka to ba za su kawo maka matsalar su ba ko ba za ka kawo matsalar su sannan kuma duk abin da suka na shirme za a ce ai ƴaƴan wane ne shi ya ɗaure maka gindi ko ka sani ko ba ka sani ba ko ka yarda ko ba ka yarda ba ko kana tare da su ko ba ka tare da su saboda haka wannan amfanin gaya mana haka cewar yadda ake gaya mana tarbiyyar da ta kasance tsakanin annabi Yaqub da annabi Yusuf a matsayin ɗansa shi idan abu ya faru ina zuwa ya samu babansa shi ma baban an zo masa da abu ina tsaya ya saurari ƴaƴansa an fahimta ko to haka ya kamata mu ma mu kasance sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa abati asalinsa abi ne amma aka musanya ya ɗin ƙarshe da ta wannan yana faruwa a larabci kuma ya yi amfani da abati shi annabi Yusuf don ɓoye sunan babansa da sakaya shi bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya
qala ya bunayya la taqsus rusyaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun
Allah subhanahu wata'ala ita gaba da cewa qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa qala ya bunayya annabi Yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi yace kai dana fara yake cewa da annabi Yusuf kai dana Yusuf la taqsus ru'yaka ala ikhwatika kada ka fadawa ɗan uwanka wannan mafarkin da kai kada ka labartawa ɗan uwanka wannan mafarkin da ka labarta mu kaga fuskantarwa ta fara daga abin da yaje ga babansa daga sakon da babansa yaji daga gare shi ya fara tsora shi akan abin da ya kamata yace to bari mu fara ga maka wani abu ƴan uwanka da kuke tare da su a matsayin su na ƴaƴana duka da kai da su kada ka ba su labarin wannan mafarkin na ni dai da ka gaya ma matsayin babanku kai daidai, amma su ƴan uwanka kaka faɗa musu. An fara ganin fuskantarwa da taqsu ya'ta ala ikhwatika, me yasa yake kai ya faɗa musu? Yace fa yakidu laka kaida, sai su kulla maka makarkashiya duk da suna ƴan uwanka, sai su yi maka mummunan shiri duk da suna ƴan uwanka, saboda hasada kushe ta ɗabi'a ta ɗan adam idan ya ga wani wanda suke tare bai ɗaya ya ɗara shi da wani abu, ko ya samu wani abin da shi bai samu, sai ɗabi'ar kushe ta motso sai ta sa wato anin a shiga tunanin ya za a yi wannan abin a lalatar da shi, ya za a yi a saman maka da matsala game da shi. An fahimta ko? Ya ci gaba da cewa inna shaytana lil insani aduwwun mubin, haƙiƙa shi shaitan game da ɗan adam makiyi ne mai bayyana ƙiyayya. Kada ka ji na ce da kai ƴan uwanka za su yi maka mummunan shiri da tanaji, kaga cewar ya suna ƴan uwanka za su yi maka mummunan shiri, shi ba da gaba shi labari kuma sai ce kan gaya kowa, in yanzu da haka za ka ji wani ɗanya ka ji babu da wata irin magana irin ta tsofaffi ko? Daga baka labarin duk muka ce kan ga'yan uwana, kai na gaya maka ba zan gaya musu ba ko? To amma akwai bambanci na fahimta da shekaru da gogayya, saboda haka sai su, to kada ka gaya wa sauran ƴan uwanka wannan mafarkin da ka faɗa, sai su yi maka mummunan shiri, sai su yi maka tanadi mara kyau, saboda akwai ɗabi'a ta kushe ta ɗan adam. Ma'ana yana ina gaya masa gogayyarsa da sanin waye ɗan adam, sannan kuma yana sanar da shi cewa duk da suna ƴan uwansa, to yanzu ne shaitan zai aiki a cikinsu, wani ya samu wani bai samu ba, wani ya fara ɗagawa wani bai ɗaga ba, to yanzu ne shaitan zai shigo cikinsu, da ba su da kowa, ba su da komai, ba su su yake ba, ba su a gabansa. Amma yanzu wani abu na ɗaukaka ya shigo cikin family ɗin, to zai kutso kai, zai bibi sauran wanda ba samu ba, zai haɗa su faɗa da wanda ya samu. An fahimta ko? To shi ne yake faɗa masa wannan. Haka rayuwar ta gada yau da kullum, ɗabi'a ta ɗan adam. Shi kuma shaiɗan dama da ɗaɗɗan maki ne ga ɗan adam tun annabi Adam. Saboda shi a matsayinsa na annabi Yaqub, ina da masaniyar waɗannan bayanan ta hanyar wahayi kamar da manzo ya sani. To sannan bayan haka a ƙarƙashin wannan wato ainihin aya a bayani ta kalo mai faɗi, Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mu cewa bawansa annabi Yaqub ya nusar da ɗansa annabi Yusuf da kada ya zantar da mafarkin da ɗiga wani bayan shi hatta ƴan uwansa, saboda masaniyar da annabi Yaqub yake da ita na halayyar ƴaƴansa da kuma halayyar ɗan adam a dunkule ko ta salo mai faɗi. Maiwa abin da yasa yake kada ya gaya wa ƴan uwansa ya san halin ƴaƴansa fiye da wasu jama'a, wannan ya kalla saboda sanin halayen ƴaƴansa, yace to bar maganan nan iyani da ba sai ka faɗa ƴan uwanka ba, na san wane da wane da wane da wane da suke ko? In suka ji wannan bayanin to sai a zai ya ɓaci, ko kuma a'a ba maganar ƴaƴansa ne kawai yasa ba, a'a a dunkule a gaba ɗayan ɗan adam idan wani abu na samu ikullo a cikin dangi, to ana samun matsala da waɗanda suka samu da wanda suka samu, ta iya wani zama wannan ya kalla kawai wannan bayani, ta iya zuwa a'a ya kalli matsalar ƴaƴansa da ya san yadda suke wannan bayani, kowanne zai iya ɗauka. Sannan bayan haka a daidai wannan gaba dai har wani cewar da aka yi an ce kada ya gaya wa ɗan uwansa, a maganganun malaman su zaka suna cewa ɗan uwansa da suka haɗa uba, amma ba za ka ga wannan a aya ba za ka same shi a hadisi ingantacce ba, Allah ko ɗan uwansa ya ce, shin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ne ko kuwa wanda suke uba ɗaya ne kawai uwa kowa da ta? An fahimta ko? Wannan matsalar tana iya faruwa har da wanda suke ƴan uwa ɗaya ba ɗaya, kamar take iya faruwa da ɗan uba. Kada a ɗauka cewa dan ana magana da ɗan uba sai suna ɗan uba wannan matsalar za ta faru. A'a, wannan abu ne da kowa ya sani, ko a yanzu akwai wani babansu bai taɓa aure ba sai babansu. Babansu bai da wasu ‘ya’ya sai na babansu. Amma ba a zama guri ɗaya da wani gaba. Ko? Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake yana maimaituwa a tsari na bayi da Allah ya halitta ‘yan adam. To, banda wannan abin da muka ji a cikin wannan aya na cewar kuma Annabi Yusuf an ce kada ya faɗa ‘yan uwansa, to har wa yau bayani mai faɗi a dai wannan aya, Annabi Yaqub ya faɗa wa ɗansa Annabi Yusuf, shaidan duk inda yake dindindin har abada maƙiyin mutum. Tun ƙiyayyar Iblis da Annabi Adam, haka abin ya ci gaba, kullu hadithu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya kaza kaza. To Allah subhanahu wata'ala ya umarci wa sa'anin Annabi Adam da Iblis sauka ƙasa a jiya ta zaman gaba. Walakum bil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. To saboda haka sai yake gaya masa, yanzu wannan al'amarin naka na mafarki da batu ne na wata ɗaukaka da za ta same ka, amma ba na so ka gaya ‘yan uwanka, saboda yanzu ne shaidan zai shigo cikinku, zai yi wasa da hankali da kuma tunzura wanda zai tunzura. To banda wannan a hadisance, daga cikin dalili da yake da fito da abin da wannan aya ta kunsa a dangane da abin da ya shafi mafarkin Annabi Yusuf alaihi salam da kuma babansa ya bashi shawarar da ya bashi, mu ma manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dora mu akan irin wannan bayani. Ashe abin ina tsawancece ne a tsakanin annabawa da manzanni na Allah a game da wannan mas'ala. Akwai hadisi da karbo daga sahabo Annabi Jabir dan Abdullah Allah ya tada shi, yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan wato ainihin ɗayanku ya ga wani mafarki irin wanda yake so mai daɗin ji ko mai daɗin gani, to daga Allah ne, ya gode wa Allah, sannan kuma ya zantar da wanda ya dace izantar da shi. Annabi Yusuf ya mafarki a ce tauraro da wata sun masu jada da rana, ai wani abin da za a ga cewar wani abin mamaki na daban ya same ka da bai faru da wasu ba a nan. An fahimta ko? To wannan wani abin da zai maka daɗi ce, to akwai wani abin alkhairi da Allah yake miki kenan. Sai ya je zantar da mamansa, to kana iya zantar da wanda ya dace da a zantar, saboda mai fahimta ne, mai gogayyar rayuwa ne, mai sanin abin da ya kamata ya faɗa ne. Kuma sai manzo ya ce, to mu ma za mu iya yin haka. A wani hadisi ce, ka gaya wanda ka san yana son ka, kana son sa. In ya ji abin alkhairi da shi, to Allah ya tabbatar, Allah ya sa albarka, ka ba ka. An fahimta ko? Sannan ce idan kuma wato mutum ya ga saɓanin haka, ya ga abin da bai kyan gani a cikin mafarki, ya ga abin kyama, to wannan abin da ya gani daga shaidan ne, sabon ce ta motsa ya zo maka a mafarki. Shi yasa sai nuna maka gashi nan an biyo ka da kulake wasu da adina, kana ta ruga kudu, kana cikin hakuri ka ji dindin garinka ka faɗa rijiya, to kenan ya za a yi da birnuka za su jeho su ƙara ka kashe ka a ciki, ko kuwa za a yi ko sai ka zafirki kafarka, sai ga wato mutum yana wuki-wuki yana kallon ina zai ga masu kula can, ko kamar abin ya fito fili. To Annabi yake cewa kun ga haka daga shaidan ne, abin da ya kamace ku a daidai lokacin ku nemi tsarin Allah daga shaidan, ku nemi tsarin Allah kuma daga sharrin wannan mummunan mafarki. Sannan bayan haka manzo ce, kada ka faɗa wa kowa, in ka ga mummunan mafarki kada ka faɗa wa kowa, in dai ka nemi tsarin Allah daga shi, ka nemi tsarin Allah daga shaidan, ka kare lagun. An fahimta? Ba sai ka faɗa wa ba, ka ɗauki matakin da ya dace. An fahimta ko? Manzo ya ce, to da haka mutum ya tofi ɓangaren hagunsa sau uku, idan a wannan lokacin da yake wato wannan bacci iso ya ci gaba, to ya canza ɓangaren da yake kai, insan da ya farka akan dama yake to kuma bangaren hagu zai ci gaba da kwanciya, inda ya farka yaza akan bangaren hagu yake to kuma kan bangaren dama ci gaba da kwanciya. Saboda wasu lokutan kuma ma ba maganar shaidanin bane, dadewa akan farya ɗaya da jini baya calculating da ya kamata, kaiwa da kawo da yake an danne jijiyoyin ba sa isa da sako zuwa kwakwalwa cikin daɗin rai, sai ta ba ka hautsini a baccinka. An faɗan gane ko? Ko da haka sai ka firgita a tashi, sai ka kana cewa kai lallai miyagu sun sa ka a gaba, ba miyagu ba ne, dadewa akan ɓangare guda ne. Dadewa akan ɓangare guda ne. Ne Allah ya gaya mana hatta ashabul kahf ka hasi wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimali, shi yasa ko da suke wannan shekarun a cikin kogo suna ta kwanciya da bacci muna juya su bangaren dama da hagu, don ba a samu haka da matsala bangaren ma sai ya lalace. An fahimta ko? To saboda haka manzo shi ma ya sanar da mu wannan, kaga wannan hadisi yana tafiya tare da abin da wannan ayat da muke bayani a kai. Shirya daga cikin ladaba da annabawa suke koyar da al'ummar su a tattare da mafarki, in an yi mafarkin abu mai kyau daga Allah ne a faɗa wanda ya dace a faɗawa, idan an yi mafarki mummuna a ja baki a yi shiru, kada a faɗa kowa a nemi tsarin Allah daga sharrin mafarkin da sharrin shaitan. Sannan shi kansa mai kyan da aka ce a faɗa wanda ya dace a faɗawa, ba kowa ake faɗawa ba, yasa yake cewa la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. An fahimta ko? To da haka wannan hadisi yana daga cikin gare da malamai suka tsara a bayanin nifaɗi ta ita wannan aya. Sai abin da aya take koyar da mu, aya tana sanar da mu cewar haƙƙi ne akan iyaye su riƙa fuskantar da ‘ya’yansu akan abin da yake alkhairi gare su, kamar yadda annabi Yaqub ya yi wa annabi Yusuf. Sannan aya tana sanar da mu shar’ancin taka tsantsan a cikin al’amura muhimmai, in abu muhimmi ne to ka zama mai taka tsantsan a gaba da shi, kada ka taya ka shi, ka bari sai abu ya kankama daidai gaba da lalatar da shi ba sai ke da shi ba, to sai a ji. An kai da magana cewa ka ga yarinya kana so tana son ka, an je an ga iyayenta sun yaba da iyayenku sun yaba da tarbiyyarka an kaza kaza shikenan, to in an yi ambition a ji ba ka ta kwasa kana kowa kwasa ka ci wani ya je ce kai wani za ku ba ya ku, to shi ke nan sai labari da ruwa. An gane ko? Allah ya tabbata. To sannan bayan haka wannan aya tana san da mu tsananin kiyayye shaitan ga dan adam. Bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
الله سبحانه وتعالى تقول الشيخ وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. معنى روانا آية أتكيشي شور وكذلك يستبيك ربك فما يدأ بين جدن كإلونا مك مفارك توراري دوتا دفجتني مك سجدا to kamar haka ubangijinka yajtabika zai zabe ka yi maka daukaka da darajar da bai wa wasanka ba, kamar yadda a mafarkinka yake nuna yadda wata yake da girma Allah ya kira su manya-manyan ayoyinsa, yadda taurari suke da girma a matsayin ayoyi da ake shiryuwa da su kuma Allah yake haskakawa bayi duniyarsu da su, amma suka koma sun suke maka rutnawa alama cewar Allah ya maka darajar da ta karata su. To yadda kaga haka a mafarkin nan, to kamar haka Ubangijin ka ya zabe zai maka daukaka ta duniya da ta lahira. Wa kadhalika yastabiqa rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, ari akan haka zai sanar da kai fassarar mafarki. Saboda yanzu haka mafarki ne kai kake labarta, haka iya kiyaye abin da ka gani kuma kake labarta. To ba kai ma nan gaba wani in yayin farki labarta maka za ka faɗa abin da ya faɗa na abin da mafarkin sa ya kula, an gane ko? Wayo an dimu kamar yanzu ana masa sharhin mafarkinsa ne, yanzu haka an fara fassara mafarkinsa ake masa, baban su ake masa bayani, an fahimta ko? To saboda haka Allah subhanahu wataala zai maka daukakar matsayi, ki daukaka ka a sakamakon ya zabe ka, ya fifita ka akan wasu. Wannan abin da ya maka waitin mu ni'matahu alai, zai cika ni'ima gare ka, ari akan haka zai baka manzanci, zai baka sakon da yake baiwa fiyayyin bayinsa, ka zama ɗaya daga cikin masu isar da sakonninsa zuwa ga bayi. Shine cikar ni'ima da zai maka a nan duniya, kamar yadda ya cika ka, kama atammaha ala abawai, kamar yadda Allah ya cika ni'ima ga kakanninka. An kira su babanni saboda babannin babanni ne, annabi Ibrahim da annabi Ishaq. Shi annabi Yaqub ɗa ne na annabi Ishaq, kaga kakan annabi Yusuf. Shi annabi Ibrahim baban Ishaq ne, kaka ne ga annabi Yaqub, an gane ku? Za ka ce abawai ka, ɓangaren babanninka na sama kakanni kenan. Saboda kamar da Allah ya cika nima a gare su, ki ba su littafi, ki ba su annabtaka da manzantaka, to kai ma albashirinka haka za ka faru da. Inna rabbaka alimun hakim, hakika Ubangijinka masani ne da halittarsa, kuma mai tsananin sanin inda ya dace ya sa abu, mai hikima ne wajen tafiyar da al'amuran bayi. Saboda haka ya zaɓe ka sai maka darajar da bai wasu ba a cikin ƴaƴana da kuke da yawa. To wanda wannan zai same shi sai ya yi gumda bakinsa, ba komai zai faɗa ba. Wanda wannan zai same shi sai ya yi haƙuri, an fahimta ko? To shi ne ake faɗa wa annabi Yusuf. Ma'anar wannan aya ta fito mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka a cikin wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa bawansa annabi Yaqub ya fassara wa ɗansa annabi Yusuf fassarar mafarkin da yake da shi, kamar yadda Allah ya nuna masa taurari da rana da wata suna rusuna masa, suna masa sujjada. To kamar haka kuma Allah subhanahu wataala zai zaɓe shi a tsakanin ƴan uwansa, ya ɗaukaka darajarsa a duniya, ya ɗaukaka darajarsa a lahira. Daga cikin ma abin da zai masa, zai sanar da shi fassarar mafarkin da wasu suka yi ma banda nasa. Sannan kuma zai cika nimarsa a gare shi ta hanyar masa wahayi, ya bashi saƙon manzanci, kamar yadda ya baiwa kakanninsa irin wannan ni'ima da suka haɗar da annabi Ibrahim da annabi Ishaq. Kuma ya sanar da shi cewar ya sani, Allah ya san inda ya dace ya sanya saƙonsa, ya san wanda ya dace ya baiwa irin wannan matsayi na annabtar, ya san wanda ya dace irin waɗannan martabobi na ka iya fassara abin da bayi suke mafarkinsa. Saboda haka ya san wanda ya masa ni'imar ya gode masa, shi mai bayani ne gare shi da abin da wato ibar. To saƙon wannan aya suna sanar da mu cewa annabawa suna fassara mafarki ko? Gashi annabi Yaqub ya fassara wa ɗansa mafarki, shi ma kuma za mu ne shi ma mai fassara mafarki. Sahabbai ma sun yi mafarki, manzo suke zuwa su gaya sai ce to kaza ka, an gane ko? Saboda haka annaba yadda suke faɗar abubuwa da saƙonni na wahayi, to haka ma mafarki Allah yana sanar da su, su iya fassara a matsayin. Ana kuma iya samun wanda suke sun yi zurfi a addini da sanin dalilai na shari'a, kaifin fahimtar su da zurfinta da addini da dalilai na shari'a na alƙur'ani da hadisai, ya ba su damar in wani ya farki ya gaya musu, su gaya masa abin da zai zama haske gare shi a kan farki, ko abin da zai kwantar masa da hankali da nutsar da shi a kan. Amma ba duk wanda ba annabi ba ne in ya fassara mafarki za a ce haka fassara take ɗari bisa ɗari. Tunda a lokacin annabi ba Abubakar Siddiq ya fassara mafarki, annabi ya ce a wani gurin ka dace, wani gurin ka kuskure. To kai yanzu ka sa Abubakar Siddiq?
Na'am.
tukar wani su ayya jefa an fassara masa kazo kai tuku ko sai ka ga masa ki dauki wani abu daga nan sai ai shi fa an ga masa fa ko malamin da ya ga masa ma da qur'ani dai ta dace a cikin ɗakin sa fa shi din ta ce qur'ani ne a gurin to haka za ku ana ta fama da su da su wannan ina tare da mu cewa annaba suna fassara mafarki sannan bayan haka wannan aya suna tare da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala sun annabi Yusuf yana karami aka tsinka yadda babansa matsayin da za a yi masa kuma babansa ya faɗa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa cikin bayin da Allah ya cika ni'imarsu gare su akwai annabi Yusuf alaihi salam sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa bawaye riƙa san cewa fa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin godiya a duk wata ni'ima da suka mu wannan shi ne abin da ya sauka na karatu kuma abin da muka rike Allah ba mu gadansa kuskure kuma Allah ya yarda mana na zai tabbata ita to wasu ya ji suna cewa idan kai mafarki da ya maka daɗi sai kai sadaka to mafarkin zai tabbar ya gaskiyar wannan magana ba haka take ba tabbatar mafarkin da kai na gaskiya mai daɗi mai kyau bai da alaƙa da sai kai sadaka domin ya tabbata a hadisi cewa mafarki na gaskiya ɗaya ne daga cikin nau'o'in albishir da Allah yake wa bayinsa na ƙwarai to kuma ka gama zuwa ciki bai ce in sun yi sadaka ba an fahimta ko saboda haka za ka iya mafarki na abin alkhairi kuma Allah ya tabbatar maka da shi ko bai da alaƙa cewa sai kai sadaka to da tari idan irin wannan ya zo nakan faɗi abin da ya taɓa faruwa da shi lokacin na saurayi ina ɗalibi ɗan makaranta daidai na gama secondary har ma an yi interview da muka yi daura da larabawan Madina suke zuwa shi an yi interview an yi jarrabawa a daura na sami excellent to amma dai zan da matsala za a ɗauke ni ko a tabbata za a ɗauke ni ko ba za a ɗauke wata ran na kwanta bacci ko sun yi farki ga ni da laraba mai ta larabci ana ta larabci da ni a shedar jiya a larabci da ni ikon Allah shekarar tana cika ya zo marigayi Allah ya ɗan sa Jafar Mahmud Adam a babban malaminmu Allah ya ɗan sa rahama shi ya zo da wasiƙar cewa ya ga sunana cikin ɗaliban da aka ya zo mana saƙo gashi bayan ko wannan wasiƙa ɗan lokaci kaɗan ya ka kira ni a masallacin Aminu Din gidan Aminu Din in je in karɓi takardata ta wato ainihin tabbacin an ɗauke ga admission cewa an ɗauke ni a jami'ar Madina to wannan albishir ne aka yi mutum kafin a ɗauke ni a mafarki an fahimta ko yana faruwa kuma ba wata sadaka da zai ba kuma Allah ya tafi kuma an gane ko to da haka wannan Allah yana yi daban-daban eh alaikum na'am cewar mai malaman al'ummar annabi Muhammad kamar annaban bani Isra'ila wannan magana ba gaskiya ba ce hadisi ne mara kyau a ce malami ya kuma kamar annabi bayan shi ba wahayi ake masa ba karanta yake wani gurin ya iya wani gurin ya manta wani gurin ya rike wani gurin kuma ya zama yana kokonto a ce kuma wato ya zama kama annabi ba gaskiya ba ne sai wannan magana ba daidai ba ce ana faɗa ta amma ba ta da asali me yake ziya ko yake ziya haka in an ce maganar Allah zai saka wa masu gaskiya da gaskiyar ya kuma azabtar da munafukai ko kuma ya karɓi tubansu in ya su ya zai karɓi tuban munafuki idan munafuki su koma ga yin abin da yake na imani na gaskiya an fahimta to in ya haka shi ke nan munafucin da ibaya ruwa tasha inna al-islamu yajibu ma qabla at-taubatu tajibu ma qabla to da ka in bawa ina ba daidai ba na laifi sai idena duk koma igara inna al-hasanatu yadhhibna sayyi'at mun karanta da kyawun ayyuka suna goge mu da da munafurci din dauka yake ko kafurci dauka yake sai ya watsar idena ikar musulunci da ka habban annabi ma da haka fito su umar sun yi kafurci kan sai musulunci da sauran ko amma da suka umar musulunci kuma su ne Allah ya ce radiyallahu anhu na rabu an fahimta shi ne abu da ɗan bugu waɗanda sai san da iya munafurcin da kuma kafurcin misali in kafurci ne musamman mutum ne ya kafurci inda waɗanda ya sun tsira a cikin azurtuma shi ne suke bi inda yadda zai ce su yi su sai wannan sirrin faɗa muka bi mara kyau sai fa na gano ko ma zai yi kuma kamar da ake samun rabar-rabar yanzu suka linta suke komawa su yi waɗanda suka yi wa wa'azin jin sunci bayanin ce to kai ku ni fa ga inda na kaga nan wannan abin da nake ji a nan ba gaskiya bane kamar da rabar-rabar Dawud yake da yake suna da suna Allah zai wannan wanda yi wannan bayani to irin wannan ba ne amma ka munafici wanda ka munafici amma ka wakar kalima ka ka hanya ta gaskiya ka tanka lokacin musu abu kaza fa da munafici ne ku a za ku koma wani abu an gane ku ya wuce wanda ya wuce ya wuce an gyara ki fahimci ka da gyaran ran abin da kake a tafi da shi na ike cewa da aka ce ana daure gaggazan shedanu a watan Ramadan hatta ubansu gaba ɗaya Iblis ko shi tun da ya tambaza ana kyale shi hadda shi yake daure waɗanda ma suke matsa-matsan da ba daure ba musulman ba sa tafiyewa saboda ba mu taimaka shiga-shiga suna da yin abin da suke amma ba zai kai irin yadda inda da wanda suka fi su ba da za ka tattara waɗanda shaitanu suke addaban su za ka hadda azumin nan ko yau na yi wa wani karatu da shaitanu suke damu jiya ma na yi wa wani ka cika azumin nan matin da ya kama da ɗaya ɗaya ranar da mai to da ka akwai wanda suna shaitanun ma musulmai ne irin yadda musulmi dan uwan ka mutum yake cutar da kaka aka iya samun aljanu musulmi ko mai cutar wa mugu mai mugunta shi ba sai yana cikin da za a daure ba amma kuma mugunta ta motso zai yi an fahimta da wasu kasu ban jira su ai an ce a daure su kuna wani aljanu suke taso an fahimta su eh wannan yana iya faruwa amma kuma ba sa sakewa irin sakewar lokacin da akwai zazzazzarta ya su iya kaɗauki a cigaba da cutar da ake Allah ya kiyaye alaikum salam ciyarwa ga mutumin da zaman cewa ba zai iya azumi ba ko saboda tsufa ko rashin lafiyar da ba ta bashe ba aka ce ciyar a madadin azumin da ba zai iya ba yace ciyarwar ya take kasancewa duk rana da baka yi azumin ba za ka ba da rabin kwano mudallabi biyu muddin nabi guda biyu shi ake ba wa wani za a ba kuma ɗanye ake barawa in ka ba shi ɗanyen nan ruwansa ya riƙa tsakura da kaɗan da kaɗan yana amfana da shi don suka ba mutum rabin kwano wani gidan da ga gwangwani biyu za su iya dafa a rana a ɗan sa mai da yaki a ci gobe ma kuma sa ka ɗiba je ba sa ka ɗiba ko to amma in ka ba shi da fanke ko ichi ko lalaci ko kuma da farko abin da kawai mutum shi da laifi ya tinye abin sai abin da an dafa rabin kwano zai bayar ba ko kafa ne suna wannan fatawar to an kama shi da fafe da miya ai tunda kasa miya ya tunda jaba dan ya kama shi ba ai kai ma kasa miya to ai tunda kasa maka miya ka ba shi ne ga dawa mai yawa bai da bukata ya so yake je ya kawo mai sai ya tsaya ya ba shi kudi shi kudin ya fusa ka kowa kudi zaka ba shi an fahimta ko da kuma ka ba shi wannan danyen da aka tsaya ba shi ya in da tabaru yake da su ba su zai rika ba di bayan haje kare ruwan a di bayan zai rika yana dafa har ya kare ruwan a siyar wa zai karbi kudin ruwan amma za ka ba shi da farko ne daidai tuna zai ce wa zai ji da farko a wasu kwano ɗaya ka ga ba zai yi ba wannan shi ne abin da ke mudannabi din rana a madadin azumi ɗaya mudannabi biyu ka gane shi ne rabin kwano mudannabi biyu rabin kwano an gane yawo haka cewar wanda ya ce da mai azumi abinda zai buɗe baki ana ba shi ladan azumi yake to kafin a sha ruwa ne in ka ba shi amfani da shi i buɗe baki ko ku a bayan an sha ruwa ka ba shi abinda ya ci bayan ya sha ruwa ciyarwa kowace za ta iya wani aiki amma wasu hadisi yake nufi wanda ya ba shi abin da ya sa a baki buɗe baki shi za a ce magana in ka ba da dabino da annabi ya ce madalla da abin yin buɗe baki sun yi zama dabino sai ka ba shi dabinon da ya buɗe baki za a ba ka wannan lada wani kuma za ka zarta cewa shi ba dabinon ne da masu za a yi buɗe bakin abin da cikin sa zai ɗauka bayan shan ruwa ko ya ci dabinon nan in bai samu wani abu ya ci ba azumin gobe da matsala an fahimta ta ce na in ka ba shi dama iya azumin gobe na ran da zai samu na kai ne sular yi shi cikin daɗi ne za ka same shi sula ko ka ce da shi bayan an yi gwada ki a cikin gaba shi abin da zai ci da abin da yake da bukata na bayan gwada baki ko ka ba shi abin da zai gwada baki za ka samu nada amma dai ma'anar hadisin ta fi tabbata a kan ka ba shi kafin gwada baki ne ya yi amfani da abin da ya samu yi gwada baki ne shi Allah ya samu dashi fashe cewar wala ta zuwa jira ta nuna zuwa wato laifin da wani rage wani ba zai dauka ba za a dora wani laifin da wani ba misali mutumin da ya je ya dauki kayan wani na amfani ya siyar ba da yaddarsa ba ba da amincewarsa don ni na haife ka kaje kai wannan abu ba za a ɗauko laifin da kai a ɗora ma ce ai kai da baban sa kai ka haife shi wace ka haife shi da gidan ya zo yi kasu ka fahimta ko haka dan ina baban ka idan ne laifi ba za ka kawo mana ɗan ka gane ko ai ba ɗana ne ke to abin da Allah yake cewa ba za a ɗauki laifin da wani ko a ɗora wani a ce a'a in ka ga kun yi tarayya a horo da hukunci ko azabu halayya to da hannun wanda kuka tarayya da shi shi sa a musulunci idan wasu mutane suka haɗu suka yi kisan kai ɗaya kamawa ya yi ɗaya idan ba mutane ɗaya kuma shi ya faɗi yadda aka ijawo shi ya kawo da duk hukunci ɗaya za a yi an fahimta nan kowa da kasansa na laifin an fahimta ba za ta to ai wani ne ya daba maka wuka ba ya kuma za ku kama wanda ya rike shi a to da bai rike shi ba zai zama maka cikin sauƙin kai cikin daɗin rai an fahimta ku to za ka to amma wani ne laifi shi daban ba wani isa shi ba ba wani ne ya taimaka masa shi ba a ɗauki kuma wannan laifin ka haɗa da wani wanda bai san ayyuka shi ba Allah ba na kuma a shari'ance a zamantakewa ma ta al'ada ta zamantakewar adalci babu wani an fahimta ku yace ko da an kama shi baba ne don a nemo ɗansa an fahimta a irin wannan kama baba dan a samu dan sai an yi tafa shari'a ce akwai ka'idoji da haka kawai ake yi an fahimta ko ai sukun ba kuma suke yi neman yadda za a samu makama ne to amma ba koyaushe ake bin abin da ka'ida yawwa an gane ko akwai wanda in an bi a ka'idance ana gane wani uban za ga yana bakin tuntansa a abin da yake na ba daidai ba ko yana da matsalar inda za a iya cimma kansa da yake yin ba daidai ba to wannan in an ga wasu alamu da wasu dalilai za su iya sa in an yi haka za a samu damar a same shi cikin sauki to shi ma ba cewa za a yi a haɗa da shi a ɗaure shi Allah ya ji ɗan wani abokinmu Abubakar da ya shiga ɗan sanda dalilin shigarsa ɗan sanda ina yaron wani ƙwara kuma ba shi kaɗai ba da yaron sai zamanto ɗaya daga cikin yaransa da yake wanke mota wata ran ya wanke mota sai ya shiga mota ya yi wani dai za ka zo ka ce a tattaro yaron ƙwara tunda ba a ga mota ba aka kama Abubakar abokin kai ubangidan ku an ɗauke masa mota ya ba muke wanke mota ko ba mu ya ba mu kulle ba su to a yanzu bincike ya sa za a tsira ana neman yadda za a yi sai to mu dai mu san shi na ina ba ne ko ba mu ka ɗauke shi aiki Abubakar duk ya faɗi bayanan da ba ya tafi aka tafi da shi ya yi laifi ko ka hukunta shi za ka fito amma abin da muke so ku za ku taimaka mana a san yadda za a yi a samu shi ita daga cikin wannan abu da aka fi aka tashi aka fi haka nuna garin iyayen wannan wanda ya tafi da mu to suna da mafiyar ya ce shi na Kaduna irin ɗan abin da aka rika na daba ce don a cikin bayar da za a same shi aka je gurin iyayen suka ce wallahi su mara masu da shi an ɗau lokaci suna zuwan da zuwan da aka ma ɗan faranta musu rai ya ce yana nan da rai an gane ko ashe yana nan me ke faruwa ka ce ai yanzu matsala ta fita ina wankin mota ya tafi da motar ba a kai shi suka ce to Allah ya so yake Allah bayyana ce a ai za ka tafi da kai ce a to ni na dan mota yaro ko ni na sake dauko mota aka ce a to aka je dai aka samu jami'an tsaro na can aka yi musu bayani cewa muna so za ta wannan bawan Allah baban wani wanda ya tafi da mota ne bayanan muke so mu samu daga wajen a matsayin na mahaifin su ko da wani guri da ya sani na ɗan uwa dangi da zai iya kai kansa can dan mu same da zamu mu je mu ko za mu iya ci aka yi wannan can suka yi ta cewa a iya tafiya da shi ana zuwa nan da na tsaro na zai tsaro da shi ta ka ce a sa ta shi a kanta Abubakar yace ba ita ba abokin mu dinnan mai tsaro tam shi ba haka aka yi daga can Kaduna da wannan mutum a gabansa aka yi komai magana ta ce za a tashi bayanai daga gurin su ne da za a samu ɗan amma batun a tashi a can ba shi abin da ɗan su iya ba shi bai yadda ba ita bure kuma haka ta taba ba yadda aka iya sai da aka tashi a gurin da za a ce an tashi a gurin yau lakanci shi kuma aka yi wannan in ba ka ba sai shari'a da hukumar kudi a kan wannan abu da aka waya tun ce ga wani wanda suka toga abin da yake ta ce yana da rai ba shi gaskiya ya bada mu aka zo aka da cikin da aka da ba zai ba mu Allah mai koma Abubakar ya ce shi ko sai shi ga dan sanda dalilin da ya sai shi ga dan sanda mutum ne mai zafin rai mai zuciya ne kan ayi gaskiya da adalci tun gurin koyan harbi da ake musu akwai san da ake ba wasu a ba wannan bindiga ba a ba wannan ba a ba wannan ba a ba wannan ba kuma a masa tirin da ko lokaci kuma za a jiya to aka zo wajen yin harbi da kusa da shi da aka ba bindiga in da harbi ta ke da bincike ya sana ya harba shi haka yake da zafin zuciya ba sanye abu da kuri da ya shiga kuma cikin ikon Allah nan da nan tantace mai wannan da yake da karatu da wayewa da sanye gaskiya nan da nan sai da samun alfakar Allah ta ce kwanta da yake bayi da nisan kwana a cikin abin a lokacin da aka yi wani bako ko shugaban kasan magabe ne a lokacin babangida ya zo garin nan suna kawtar da mutane daga titi gefen titi tare da mutane suka tafi yau kansu su su tare suka mutu a wannan lokaci to yana cikin wanda suka rasu su kansu jami'an tsaron nan lokacin sun yi kuka da ido da shugabanninsa da na ƙasa da ci da saƙoƙinsa da ƴaƴan waɗanda ma yake ƙarƙashinsu saboda yadda ake zai da can hali da kuma san su samar da gyara Allah ya wata irin a cikin ƴan sanda da sojoji da immigration da custom Allah ya kaddaita irin kuma da zamu ce da ma dai ba a je ba subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah